Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar Murakayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan yadda ake samun yawaitar sace-sacen ɗaliban makaranta a Najeriya. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da leka zauren tattaunawar mu tare da wakiliyar mu Abuja da bakin da ta gayyato mana.
Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe. Shirin da ke so muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sunana Ruqayyah Basha. A cikin shirin namu na yau za mu dora ne daga inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda shirin namu ya karkata ne akan yadda sace-sacen yara dalibai ya yawaita a arewacin Najeriya. Idan za ku iya tunawa, bakin da muke tattaunawa da su sun hada da Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security and Intelligence Limited, da kuma Dr. Faruk Bibi Faruk, masani kuma malamin jami'a a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja. Tawayar tarho kuma muna tare ne da Hajiya Naja'atu Muhammad, yar siyasa daga arewacin Najeriya. Kana za mu garzaya ga likita inda zai mana bayani kan matakan da masu ciwon suga da kuma ulcer da dai sauransu ya kamata su dauka domin yin azumi ba tare da sun galabaita ba. Idan kuma lokaci bai yi mana halin nasa ba, za mu lika fagen kwalama domin jin me bakuwar mu za ta girka mana yau. To madalla masu sauraro, yanzu bari mu koma ga bakin namu. Dr. Kabir, ko akwai wasu hanyoyi bayan wannan tsare-tsaren da ka bayyano mana da za a samu mafita da kuma kawo ƙarshen faruwar haka nan gaba?
To hanya mafi inganci kamar yadda na ambata shine a tabbatar da cewa an aiwatar da waɗannan tsare-tsaren. A matsayina na masani na tsaro, na duba waɗannan tsare-tsaren kuma na gamsu da su. Abun ma da nake son jaddada, tare-tsare ne wanda ba wai misali Najeriya ita ce kadai take taito da su ba, tare-tsare ne wanda yawanci suna da asali daga hadaka tsakanin kasashe na duniya. In jika duba abin da ya fara daga shi kanshi Safe School Initiative din zuwa shi Safe School Declaration da wannan na baya-baya na wanda ake cewa National Policy on Safe Schools da tanadin da aka yi na aiwatar da shi, duka tane-tane ne wanda kasashen duniya suka yadda mu cewa idan an bi su za a cimma burin da ake son a ce an dan iya tsaguntawa cewa misali in jika dauki shi na baya-bayan na wato National Policy on Safe Schools ababe hudu ne ya tanada. Na farko cikin makarantar, shin wani irin tare-tare ne za a yi don bayar da kariya ga makarantar? Na yi batun wato shinge perimeter fence wadda za a yi, to akwai wannan tanadin a ciki. Abu na biyu shine shin wani irin horo ne za a yi ma malamai da su kansu ɗalibai da kuma duma wani wanda yake da cikin makaranta misali irin wanda suke dafa abinci da sauran dai ma'aikata to akwai horo da ya kamata a yi musu don in matsala da tsaro ko wani abu ya faru shin me ya kamata su yi boyewa ya kamata su yi gudawa ya kamata su yi gasu nan dai sannan in kika bar cikin makarantar wanda karkashin wannan akwai abin da muke cewa physical security to shi wannan tane-tane ne da yawa karkashin shi physical security din to in kika bar makarantar sai mu je ga al'ummar da makarantar take ciki misali muka amfani da garin Kuriga kin ga ai ki gari ne wanda kuma akwai mutane da yawa wanda suna iya bayar da gudunmuwa wurin kariya ga makaranta to shi kanshi a karkashin tsarin akwai tane-tane da aka yi don a horar da su a nuna musu abin da ya kamata su yi sannan kika bar su sai aka zo ga kuma abin da ake ce ma stakeholders misali mu iyaye kin wani kin ga kusan kowace makaranta inda makaranta ce wadda ko ne mai zaman kanta ko na gwamnati ma akwai PTA wato wannan shiri wadda na iyaye ke yi don yadda za su taimaka makaranta to su kansu akwai horo da ya kamata a yi musu kuma a ba su dama su ma su yi gudunmuwa a wurin tsaron makaranta sannan na ƙarshe shine su kansu jami'an tsaron akwai fahimtar da ake da shi ne cewa komai tsarin da aka yi a karkai wayannin can guda uku idan ba a saka jami'an tsaro a ciki ba to ba za su cimma burin da ake sa cimma ba to su kansu akwai tane da aka yi na yadda za su hada kawunan su daga abin da ya kama da kariya ga makaranta da kuma zuwa ga irin tsarin da za su yi don tabbatar da cewa koda misali an kawo ma makarantar hari a cikin dan karamin lokaci akwai gudunmuwa da za su iya kawowa don tabbatar da cewa an hana duk wanda ya kawo makarantar hari to a takaice dai ababen da shi wannan tsarin yake da shi kuma ni a matsayina na masanin tsaro na gamsu cewa idan an aiwatar da tsarin nan za a cimma burin da ake sa cimma to abin da ya rage yanzu shine ita gwamnati har dai bangaren zartarwa ta zo ta tabbatar da cewa ta bi shi wannan abin da ake ce mentoring evaluation an aiwatar da tsarin abu na biyu shine majalisa gaskiya majalisan ya kamata ta farga da wannan yanayi da ake ciki na barin ababe na faruwa ba tare da ta saka baki ba ta kusan ta saka ma bangaren zartarwa wuta don su yi abin da ya kamata yau kusan shekara goma kenan muna samun irin wayannan matsalolin da ita majalisa ta tashi tsaye ta yi aikin ta tsame wakila an daina samun irin wayannan matsalolin
to Faruk in na sake dawowa kanka kan maganan da kai a baya na cewa akwai waɗanda suke waɗannan abu na garkuwa da ɗaliban makaranta da cewa wasu suna ana zargin cewa suna sakance gwamnati tana da sanayya kan abin da ke faruwa ta wannan rashin tsaro da ake samu shin a ganinka menene ya kamata a ce al'umman Najeriya su dauki mataki akai domin ganin cewa fa ai ana cewa ana waɗannan abubuwan ne saboda a kai ma gwamnati hari to amma kuma a gefe guda in muka duba za mu ga cewa fa ba gwamnati kadai ake kaiwa hari ba su kansu iyayen waɗannan dalibai da ake sa cewa sun fi ma gwamnati shiga wani yanayi
to a gaskiyar magana irin wannan laifi na garkuwar mutane kashi biyu abubuwa biyu koyaushe suka bukata na farko suna son su samu damar sanayya ko suna da wata matsala ko suna da wata akida ko na abu suna son su yi wannan saboda a ce dan dalilin da yasa suka kiran saboda za su san hankalin kasa zai tashi gaba ɗaya na iyaye zai tashi na gwamnati zai tashi za a ce me isa suke haka dan a san dalilin da yasa suke haka abun ban haushin lokaci shine ba dalilan da za su kara musu wani abu suke dauka ba dalilan da za su cutar da su ne ma watakila da sun tsaya sun nutsu an yi wato magana tare da gwamnatin to amma sai zama na cewa na biyu ana bukata a samu kudade suna son kudade kudade a guji suke da su su fita daga yanayin da suke ganin sun samu kansu na talauci sannan kuma su sake samun makaman da za su siyo su ci gaba da wannan barna to kan ga anan in aka kalli ma siyo makaman nan an san ba ma yin kwayar harshashi kwaya daya kasa sai aka ta ina ake shigo da su waye suke bari su waye suke kerawa ya ake ana samu to dole sai an san diddigin me ya ake faruwa anan za a iya ganin watakila wasu ma ba sa cikin kasar nan ko ba 'yan kasar nan bane saboda wannan kasuwancin makaman ma za su rinka ingiza abin to idan aka tabbatar da wa'annan abubuwa biyun ga yanda za a yi maganin su aka samu cewa ga dalilan ga su to wannan garkuwa da mutane ko kuma satar mutane da ake yi dole idan har za a iya samun maganin ta sai idan gwamnati ta tabbatar cewa duk wanda yayi na farko ba a samu bai samu damar tallan kanshi ba dan yanzu wasu kawai adaba ma suke a kauyuka ba ma ba su da wani ma wata akida ba dan addini suke ba dan siyasa suke ba su dabawa ne da dabawa ne sai a ga ma burga ai dabawa ne su suka tare kaza su suka yi wannan barna su suka yi har ya zama abin gasa to sai zamana ba ma wanda zai ji labarin duk wannan baza labarin da ake yana taimaka musu sai a fuskanci su ai maganin su na biyu ba su samu kudi akai ba akwai kasashen da duk da ba tabbatacce bane da na taba karanta cewa su da suka fara samun irin wannan matsala sai shugaban kasa ya zo yayin kasa jawabi cewa wannan matsala ta zo shi kuma ba zai batta ba kokarin sa ya tabbatar wa mutane cewa duk wanda ya garkuwa da mutane a wurin fitar da mutanen nan shi ba za ba shi da niyyar waya kama ka kashi kazi tunda kai ka dau matakin da kai ma kashe mutane zaka yi ba baka abin da kake so a cikin kokarin kashe wannan mutane wata kila zai kashe ma wasu daga cikin wanda aka kama to zai dai sai dai ya biya diya amma gwamnatin sa za ta ba iyalai diya amma ba su tabbatar musu cewa za su fito musu da mutanen su abin nan ba amma duk wanda ya kama ya tabbatar zai kashe shi to wannan ya tsorata irin wannan mutanen suka san cewa ba za su samu kudin ba ba za su samu sunan ba magana ta lalace aka dena to amma anan sai zamana cewa har a cikin gwamnatin wasu daga cikin mutanen gwamnatin cewa suke ajiyai magana da mutanen nan har akwai shugabanni da malamai kwanaki da suke takama su shugabanni ne ko malamai ne ba dai malamai ba ma shugabanni yan jarida da masu abin nan kasuwanci da suke ganin za su iya shiga tsakani don su rinka fassara kudin ana karbo jama'a to ai kin ga ya zama kasuwancin duk wani wanda ba shi da imani zai iya zuwa ya shiga yake kenan saboda ya san ba mutuwa zai ba kama shi za a yi da wani abu ma wata kila in ya kudin sa ya karba a bagas za su tafi to wannan sakacin da gwamnati ta bari shine yasa abin yake assasa kuma maganin sa ba na wai abin nan murza za a yi shi da karfin tsiya da karfin gwamnati to abinda ake samu matsala da yafi yawa a Najeriya akan wasu rarrare shine kamar yadda na faɗa da su shin da ma'aikatan da manyan mutanen da ƴan kasar akwai kaunar kasar akwai shirin kaunar kasar a ciki a gaskiyar magana idan mutum ya lissafi a Najeriya shekara kusan 30 zuwa 35 da ta wuce 35 haka ni zan iya cewa duk kusan wanda ya zo ya shiga harkar gwamnati ya zo dan yana tunanin a wannan hanyar zai samu wani abu.
Jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
To Hajiya Naja wani irin kira zaki wa iyayen yaran da ake ta sace-sacen ƴaƴansu a makarantu?
Wani kira za a yi musu? Za ka ce danka ya daina makaranta ne? Kusan yanzu ƴaƴa dole su daina zuwa makaranta. Saboda banda kakai karatun da a ce banka an sace maka da wasu ƴaƴan sun tafi yanzu mun sani a Kebbi wasu sun yi shekara guda ko sun fi shekara guda a hannun bandits gwamnonin ba abin da suke yi ba banda bishashar su ba abin da suke yi to saboda haka ba yanda zaki wace shawara zaki ba iyayen ƴaƴa shawarar su haƙura ko ku shawarar su daina kai ƴaƴan su makaranta magana ita ce babu hukuma ko nan Niger ba a isa ai abin da ake yi a Najeriya ba a Niger ba su isa ba su dinka satar mutane kamar yadda ake sata akuyoyi ko akuyoyi ba za a isa a dinka sata su haka a kasar Niger ba amma Najeriya ta zama kasar banza an wulakanta mana kasa an bata mana kasa har ma yanzu ba ka da kasa
to Dr. Kabir in na sake dawowa kanka bayan waɗannan tsare-tsare da ka zayyano mana a matsayinka na masanin ta fannin harkar tsaro ko akwai wani kira da kake da shi ga hukumomi da kuma al'umma bisa wannan kalubale da ake fama da shi a wato a Najeriya musamman ma a arewacin Najeriya saboda an ce a wato a gudu tare a tsira tare
to muhimmin abu dai shine gaskiya mu farga arewa wannan company da nake shugabanci kusan kowane wata idan muka yi tattara alƙaluma na matsalar tsaro zaki ga kusan kashi 80 wani lokaci ma zuwa kashi 90 arewa abin ya shafa. To duk al'ummar take son ta ci gaba, idan bata inganta tsarin ta na ilimi ba, to gaskiya babu da za ta yi ta ci gaba. A takaice dai, ya kamata daga shugabannin mu zuwa mu kanmu mu hadu mu san yadda zamu inganta shi wannan tsari na ilimi. Wa'annan mutanen ɗan bindigan da suke abinda suke yi cikin mu suke a wani sa'in ma mun san su, kuma in ka tsaya ka saurare su ababen da ke tunzura su yake kai su ke gaskiya ababe ne wanda an sani, wanda kuma ni a fahimta ta za a iya magance ababen nan. So a takaice dai, haƙƙi ne na shugabanni na su fito da tsari na tanad na hana wa'annan mutanen abinda suke yi. Idan cikinsu akwai wanda da sauran gyara a gyara, idan babu sauran gyara a san yadda za a magance su. Idan aka bari abin nan ya ci gaba a halin da ake ciki yanzu, yara ba sa zuwa makarantu ne, ana nan kusan kullum kullum makarantu ne ake a arewa, to makoman mu arewa gaskiya sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To Hajiya Naja, ƙarshe me zaki iya faɗi game da wannan duk abubuwan da ke faruwa game da harkan tsaro din nan?
Shine a cewar ƴan Najeriya, ni ban ga abin da zamu iya yi akai ba gaskiya. Ba wani abu da ɗan Najeriya zai iya yi gan ba shi da makamin mulki a hannunsa. Amma ni abin da nake gudu shine za a kai lokacin da ƴan Najeriya za su ɗauki doka a hannunsu don su kare kansu. Ai ba ma tun yaushe ma shi kansa an samu lokacin da minista na defense na Najeriya ya ce kowa ya nemi ya kare kansa. To minista na defense ya ce ka nemi ka kare kanka. Kin gani? Mutane da yawa sun fito sun ce kowa ya nemi ya kare kansa. To ina hukuma? Me amfanin hukuma? Kin gani an tabbatar da ba hukumar kenan. Idan ya zamana cewar misali ka ɗauko ministoci misali na tsaro, ka ɗauko mutanen da komai ba su sani ba ma a game da tsaro, kawai ƴan bindiga daɗi sun zama su ma kansu ƴan bindiga daɗin ne a biya rima a sha kiɗi, ba abin da suka sani a game da tsaro. To ka ga cewa kin ga tun daga farkon farawa ba a ɗauko niyyar a gyara komai ba, ana suna ɗauka cewar arewa wato ba ta cikin Najeriya, abanmu mai ta kashe kanmu. To ba su san cewa duk abin da ke wa zagayen wajen gida sai ya shigo cikin gida ba. Kuma ai waye baya zaune a arewa? Duk wanda kika sani wani zakuri dan kudu a arewa yake zaune, tunda Abuja ai cikin arewa ce. To me za su faɗa mana? Duk abin da ke wa zagayen wajen gida sai ya shigo cikin gida. To ni ban ga wata shawara da za a iya ba kowa ba gaskiya. Sai dai la haula wala quwwata illa billah, ita kadai ce magana.
To haka yake masu sauraron mu, da haka zamu jalin zamin shirin namu. Godiya ta musamman ga bakin da muka gayyato wanda suka hada da Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security and Intelligence Limited, da kuma Dr. Faruk Bibi Faruk, masani kuma malamin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Abuja, sai kuma Hajiya Naja Atu Muhammad, babbar 'yan siyasa a Najeriya. Sai ku tara da mu a mako mai zuwa domin jin sabon shirin da za mu zo muku da shi. Yanzu kuma za mu je ga mabudin kunni kafin mu leƙa ga likitan da zai mana bayani game da ire-iren abincin da ya kamata masu ciwon suga da ulcer su rika ci a domin kula da lafiyarsu. Keke masu sauraron mu, kada je ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ganin cewa muna cikin watan Ramadana, za mu garzaya ga Dr. Adamu Dawood, likitan kula da jiki, domin ya yi mana bayani kan matakai da kuma ire-iren abincin da ya kamata masu ciwon suga da ciwon ulcer da makamantansu su rika ci yayin yin azumi. Dr. Gareka.
To masha Allah, masu cututtuka kamar a ce mai diabetes ko hypertension ko wato hawan jini kenan, ciwon suga shine diabetes, ko kuma a ce mutum na da HIV wato ciwon sida, ko kuma a ce mutum na da wani cuta da yake labeta ko cancer, amma yana cikin dan sauki-sauki yana dan karfin jiki zai iya azumi. To masha Allah, in ka tabbata har kai shawara da likitanka cewa wa'annan cututtukan naka ba za su sa ka galabaita ba, ko ka dawo ciwo ya koma sabo yawa ya tsanani ba, to za ka yi kokari ka yi azumi. Yadda kake shan maganinka, inda safe ne da rana da yamma, sai ka yi shawara da likita ya sai da zai haɗa maka ƙarfin magani yadda za ka sha shi da asuba, sai kuma da bayan an yi buɗe baki. To insha Allah da haka za ka cika kai azuminka ba tare da ka sha wahala ba. Kamar yadda suke da olsa, akwai abubuwan da za a kiyaye, kamar yawan sha ruwa masu yawan yaji, shan Coca-Cola bayan an sha ruwa, ko ka sha abu mai tsami, ko ka ɗauki abubuwa masu yawan mai kokai ta ci bayan an sha ruwa, to gaskiya olsa ko ka sha maganin za ta iya tashi. Saboda haka nan wannan abubuwan dole ka kiyaye su, kuma ka tabbata ka sha maganinka yadda ya kamata. Sai ka ci azumi ka ɗauke shi har ka ajiye ba tare da ka sha wahala ba. Sa'annan tunda yanayin zafi muke ciki yanzu, a tabbata ana shan ruwa sosai sosai, a yi kokari a ajiye shan su minerals din, a ajiye su a gefe. Yanzu ruwa kawai mutum ya sha, in za ka ci abinci ka sha ko kunu ne, ko ka ci tuwo, ko ka ci shinkafa, kamar su fried rice bai da maiƙo sosai ka ɗan ci ɗin, ko jollof rice bai da maiƙo sosai ka ci, sai ka ɗan riƙe su da ruwa a hankali, kana ci abinci ma ka ɗan haɗawa da ruwa kaɗan kaɗan, insha Allah za a samu tasiri a wajen yin azumi ba tare da wahala ba. Bismillahi ta'ala, yadda za mu yi tsoki kenan a kai. Amma in har mutum ka ga cewa azumin zai wahalar da shi saboda yin ciwon da yake da shi, to the best thing shi ne sai in ka yi kokari ya aji abinda malamai suka ce, sai a shayar, sai a ciyar kai, sai ka samu wanda za ka ciyar da su, sai ka ba su abinci da kuma azumin da za ka yi. Wallahu a'lam. Insha Allah nan za mu yi tsaki a kan wannan, sai in Allah ya kai wani lokaci za mu sake bayani ta yadda za a tafiyar da abubuwa, saboda lafiyar mu tafi yadda za mu yi jin daɗin ibada, mu kuma jin daɗin yin aikinmu da baki ɗaya, mu zauna cikin lafiya da rayuwa na gari.
To haka yake masu sauraron mu, in muka dawo gefen kwalama, kuma a yau bakwar mu za ta gabatar mana da nau'ikan limuka kala-kala, inda uwar gida a gida zaki iya gwada ba tare da kin ce zaki shiga kasuwa ki siya wasu lemu ko wani abu ba. To amma kafin nan dai, ya sunan bakwar namu na yau.
Barkan ku da warhaka, sunana Sadiya Tukur, wacce aka fi sani da These Delicacies a fannin Instagram da kuma Facebook.
To haka yake bakwar mu na yau, Hajjia Sadiya, me za a dafa mana, ko kuma wani kalan lemu za a yi mana?
Yau in nan zan muku mojito ne, amma specifically za mu yi virgin mojito, wanda shi mojito yana da fanni daban-daban, yana kala-kala, duk abin da kika amfani da shi kika yi mojito din da shi shine za a sa mishi suna a farko. To yau in nan akwai strawberry mojito, akwai pineapple mojito, amma yau in nan virgin mojito ne za mu yi.
To dame-dame ake bukata an zai virgin mojito din nan?
Shi ana bukatan lemon tsami ne, ana bukatan sprite, sai ana bukatan mint, which is shine na'ana. So wa'annan abubuwa uku din ake amfani, ake bukata, sai kuma grenadine ko grenadine, wanda shi ba ma dole sai kin saka shi ba, shi kawai dai dan ki dan kara armashin cup ɗinki ne a kofin ki, ko mu kara mishi kala
ne, dan ni kala.
to shi shi da ka samu limin tsamin ka samu limin tsamin ka yayyanka shi akwai abin da muke ce mishi ladil ake dan mun matsa da shi amma ko koda baki da shi zaki amfani da ko chokalinki ki sa in kika yi ka limin tsamin kika dauko shi mint din na ana ake na fresh one shi wanda ba bushashe ba tunda mun fi samun bushashe a tana amma dai ana samun fresh one din a kasuwa zaki dan dauko shi kaman ganye uku ganye hudu dauko limin tsamin ki in zaki kaman kofi daya kenan dauko limin tsamin ki shi ma ki dan yanka shi rabi ake so ki yanka sai ki dauki shi chokalin ki ko kuma shi ladal din nan sai ki daddan na shi haka da irin ki mammatsa shi ruwan ya fita shi kuma shi ma na ana da sai ki irin caccaka shi haka shi ma to in kika yaka sai ki matsa ruwan ki samu abu naki matsa ruwan da shi iya ka yin shi ɗan kaɗan ne kawai amma iya ka canza din shi na ana din yana da fragrance ne ko kanshin shi na da ƙarfi haka sai ki dauko wannan sprite din nan naki mu anan muna yin sprite ne saboda ba mu da sparkling water kuna a rage sparkling water so shi da dauko sprite din tukun ko sai ki ƙara a cikin wannan hadin da kika yi nan to shikenan kin yi
wajen mojito
jin mojito to in kuma shi ma da strawberry ne zaki shi ma haka zaki ƙara dauko strawberry din nan shi ma ki daddanna shi ki matsa shi ki dauko wannan na ana ki ƙara mixing din shi
to ana fitar da ruwan shi ne ko wani ne shi strawberry din nan
shi strawberry din shi san saboda ake iya cin haddabawan shi da ke cin komai ba sai kin tace shi ba shi kawai shi din ne yake dan mammatsa shi da daddaka shi sai ki zuba mishi na ana din shi ma na ana din ba sai kin tace shi ba in kina so zaki iya hadewa ko zaki iya zaki cinye din chewing din shi ma ki san duk yawanci greens din abubuwan nan yana da kyau a jiki saboda sanadin kuma ana ce mishi antioxidants shi yana da kyau saboda yana kwayoyin cuta da yake yawa so zaki iya sai sai ki in kika caccaka shi strawberry din da mint din sai ki kara mishi sprite din nan zaki tunanin cewa wai dan kin ji strawberry kin ji mint kin ji sprite wai ga cikin san taste din su in kika hada su taste
din da daban ne
daban yake badawa to sai ki kawo shi grenadine din shi ja ne shi kuma grenadine shi green ne so in kina son wai abin ki yayi ja a ji kara mishi grenadine in kika zuba juice din ki a kofi sai ki kara grenadine din kadan sai grenadine ya kuma kasa sa sai ki ga shi grenadine din na kasa ja shi juice din kina sama so zai baki wani armkoni color mai kyau mai ido in kina son kuma green ne wanda shi kin rage mai ido kin kai lemon tsami ai green ne so kina son shi green sai ki zuba mishi wannan grenadine din sai ki ga shi ma grenadine din ya kuma kasa shi wannan in kika mixing din shi kawai sai ki ga ya baki wani green color in kina son ki fashi haka hakiya
saboda shi ana sa kankara a cikin
eh saboda yi sanyi amma kisa karkara kaɗan saboda kar ya miki
yayi ruwa
yayi interfering da wannan yanki eh kuma ki sa sprite din naki a fridge saboda yi sanyi so kin haka dan ba sai kin sa
a farko dai naji kaman guda uku kika kira wane ne na karshen
to shi ma akwai shi na pineapple shi na abarba kenan shi ma abarban zaki dauka shi ma ki dan caccaka shi ma inda muka yi wannan inda kika yi duka wannan shi ma abarban zaki caccaka shi ki dauko shi ma mint din ki shi ma ki dan caccaka shi ma a ciki sai ki ƙara dauko sprite din shi ma ki
zuba
mishi shi ma a ciki shikenan shi ma ke
shi ba yi da flavor da ake samu
shi gaskiya wannan ba shi da flavor dan wannan grenadine din shi flavor din shi dai kamar abu mai tsami haka abu mai color green ke so amma saboda ke yanke tunda ke ne kike son ki abin ki zaki cewa to a'a ni a tunda nayi abin nan drink din nan ga abin da nake so color shi fito so zaki iya saka shi amma dai normal inda muke yi a wannan din ba ma sa strawberry mojito sai shi lemon tsami ne tun da ba ma so mu ce mishi lemon mojito sai ake ce mishi virgin mojito
to haka yake masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki za mu tsaya a nan ni Rukayya Bashi nake cewa da ku a sha ruwa lafiya peace salam
nan muka kawo ƙarshen shirin namu a yau godiya ta musamman ga wakiliyan Rukayya Bashi da dukkanin bakin namu na yau waɗanda kuka dinga su a madadin wanda ta daidaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lagos Gashan da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya yau ne